بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da arzikin sake saduwa a wannan yammaci mai albarka, bayan wani 15 ga watan Ramadan shekara 1447, bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma ya dace da 4 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya. Jiya mun karanta aya ta 70 a cikin ayoyin suratul Isra, yau kuma da yardar Allah a wannan majalisi namu dake masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa a nan Bauchi, zamu dora daga aya ta 71. Allah ya mana muwafaqa mu karanta a daidai, mu kuma fahimci daidai, mu kuma yi aiki da shi, kuma ya sa ya zama mana hujja a ranar kiyama. Amin. Alarama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وبنجي ممي جرما دوكاكا يجي يوم ندعو كل أناس بإمامهم، رانر دا زامو كرا كووش الأومة كو كووش توغا كو كووش جماعة زامو كراسو tare da shugabansu. Faman utiya kitabahu bi yamini, to duk wanda suka zo a cikin tawakkar su sai suka zama cikin wadanda aka ba su littafin su da hannun daman su, fa ulaika yaqrauna kitabahu, to wadannan za su ta karanta littafin su cikin farin ciki. Wala yudlamuna fatila, kuma ba a zaluntar su komin karancin zalunci. Wa man kana fi hadhihi a'ma, amma duk wanda ya kasance a cikin wannan rayuwar ta duniya cikin makanta, fa huwa fil akhirati a'ma, to sai ya fi zama a cikin makanta mafi muni a waccan ranar ta lahira. Wa adallu sabila, kuma sai ya kasance a hanya da tafi bata sama da batar makanta da yayi a nan duniya. Bayan ayoyin da Allah ya faɗa waɗanda Allah ya ce ya girmama bil adama, Allah madaukakin sarki ya ce kuma ya fifita shi akan da yawa cikin halittu, to sai Allah ya ce tunda Allah ya muku wannan, to ku kiyayi ranar kiyama, ku yi abin da zai sa ku tsira a ranar kiyama, kuma ku san suwaye za ku bi a nan duniya domin shiryarku, ku kuma rabe tsakanin waɗanda za su shiryar da ku da waɗanda za su fatar da ku. Magana da aka yi akan sanin Ubangiji da haƙoƙinsa da kuka ji a baya, ku kiyayi waɗanda a cikin maganganunsu da ayyukansu za su raba ku da hanyar Allah, ku bi hanyar waɗanda za su jagorance ku ne akan tafarkin Allah. Saboda duk abin da kuke yi, ku rika tuna yawma nadru kullu unasin bi imamihim, ranar da za mu kira kowace al'umma, bi ma'ana kullu jama'atin wa kullu firqatin minan nas wa kullu qaumin min aqwamin nas, duk wata jama'a, duk wata tawaga ta mutane za mu kira su tare da shugabansu. Shugabansu yana jan ragamarsu yana gaba, suna bin sa a baya. Shine ma'anar yawma nad'u kullu unasin bi imami, faman utiya kitabahu bi yaminihi, wannan bi imamihim da Allah madaukakin sarki yace malamai sun yi masa fassara kamar yadda Ibn al-Jawzi a cikin Zadul Masir, Allah ya ji kansa da gafara, yace har guda hudu. Waɗansu suka ce al-imam da ake nufi jagora na mutane a nan shine annabin al'ummar, ranar da kowace al'umma za ta zo shugabanta wanda shine annabinta yana jagorantarta. Waɗansu kuma suka ce ranar da za mu kira mutane su zo ƙarƙashin littafinsu, bi ma'ana littafin da aka saukar wa annabinsu, wanda wannan littafin shine jagoransu. Waɗansu kuma suka ce ranar da kowasu mutane za su zo ƙarƙashin littafinsu wanda aka rubuta ayyukansu a ciki, wanda mala'iku suka riƙa rubutawa. Waɗansu kuma suka ce ranar da kowace tawaga ko jama'a ta mutane za su zo ƙarƙashin jagoransu, ba wai a cikin annabawa ba, waɗanda suka bi na kirki jagoransu ya zama na kirki, waɗanda suka bi na banza jagororinsu su zama na banza. Wannan shine fassarorin da malamai suka yi akan yawma nadru kullu unasin bi imamihim. Allah ya ce ranar kiyama za a kira mutane, kuma idan aka zo a cikin tsari Allah zai rinka gabatar da mutane. Wa uridu ala rabbika saffan, za a rinka zuwa ne sahun mutanen wani, haka za a zo. Ba wai za a zama rambatsatsau bane a hargitse, a'a, Allah ya ce wamtazul yawma, za ku rarrabu ne, waɗannan su koma gefe, waɗannan su koma gefe, sai zama ba za a cakuɗe ba. Sannan idan aka zo kiran mutane za a kira su ne ɗaya bayan ɗaya, sai zama duk lokacin da ka hango jama'ar wani za ka gansu a fili, za a gane cewa waɗannan su ne mutanen wani. Idan shiryar da su yayi sai zama abin alfahari, ana ganinsu ɗaukaka ce. Idan fatar da su yayi sai zama za a gane su, saboda ƙasƙancin ya kamata kowa ya gani, don rana ce da za a tona asiri, yawma tubla sarair. To waɗanda suka yi fassara ta farko suka ce ma'anar yawma nad'u kullu unasin bi imamihim, ranar da za mu kira kowace jama'a da shugabanta sai suka ce bi ma'ana bi nabiyihim alladhi ursila ilayhim suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce wali kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun Allah ce ko ce al'umma tana da manzonta to haka za a ajiye manzo za a ajiye al'ummar sai a ce a jira annabin su yazo annabin su yana zuwa sai a fara shari'a sai a musu shari'a a gaban annabin su kuna fahimta ko suka ce wannan ya dace da fadin Allah madaukakin sarki fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wajidna bika ala haula'i shahida ya kake tsammani ya kake hararo ranar nan da zamu zo da kowace al'umma da annabinta da zai zamo mata mai shaida kai kuma zamu zo da kai ka zama mai shaida akan waɗannan al'umma kaga shine shugaban al'umma don haka shine mai shaida akan ta yana daidai da fadin Allah ta'ala wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim وجئنا بك شهيدا على هؤلاء dace ranar da zamu tayar da kowace al'umma sai mu tayar da mai shaida akan su kai kuma zamu zo da kai a matsayin mai shaida akan waɗannan yana daidai da fadin Allah ta'ala wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitabu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun ranar da za a zo da annabawa da masu shaida to wannan cewa waji abin nabiyina shine ma'anar yawma nad'u kullu unasin bi imamihim fasara ta biyu ita ce waɗanda suka ce ba annabin mutane ake nufi ba ana nufin kitabu a'malihim littafin da aka rika rubuta ayyukansu a ciki suka ce ai littafi Allah ya kira shi da suna imam ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kowane abu mun rubuta shi mun yi documented din komai a cikin littafi mabayyani to sai suka ce wannan littafin shine kitabu a'malil ibad littafin da aka rika rubuta ayyukan mutane to kowace al'umma idan aka zo da su wa wudi alkitab sai aje littafin su record din mutanen nan duk mala'ikun da suka yi aiki na rubuta ayyukan waɗannan mutanen sai a ce ku kawo don kar a hada su da na waɗansu sai a tara su a wuri guda sai a aje littafin su sai aka ce alkitab kamar littafi ɗaya ne na duka mutanen saboda yana comprising dukkan abin da mutanen wannan zamanin ko wannan wato tawagar suka yi sai a aji fataral mujrimina mushfiqina bimma fihi a lokacin ne zaka ga masu laifi suna ta jin tsoron kar a bude littafin nan ba duk abinda za a yi ayi ba kar a bude littafin nan don sun san a ciki ba kyau wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab idan aka fara karantawa sai su ce wa kai cin wannan wani irin littafi ne لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ودا بايا بارين بابا بلنتنا كرمي بايا بارين كرمي بلنتنا بابا سيا تسكتي أكوى أربوشي ووجدوا ما عملوا حاضرا الله جي دوك أبن سكي أكوى أربوشي أنزوريش سبود ولا يظلم ربك أحدا تو ون اللي تابن شيني ما نر إمام wannan yana daidai da fadin Allah madaukakin sarki cewa litattafan mutane shine kamar zai yi magana a madadin su Allah zai ce da su hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun za a ce da su ga littafin mu nan wanda yake magana a madadin ku da gaskiya duk abin da kuka yi ya rubuta akwai a ciki saboda babu abin da kuka aikata wanda baya cikin nan to sai zama wannan shine ma'anar yawma nad'u kullu unasin bi imami wannan shine abinda ibnu kasir a cikin tafsirin sa yace wannan fassarar tafi karfi kace littafin mutane ake nufi fassara ta gaba ita ce waɗanda suka ce abinda ake nufi da imam anan shine littafin da aka saukar musu a lokacin su wanda aka bawa annabi masu qur'ani alqur'ani ne jagoran su saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace alqur'ani zai zo a ranar kiyama domin ceton ma'abotansa yace yaqdumuhu suratul baqarati wa suratu ali imran wa'annan surorin su suke gaba to wannan ya nuna cewa ashe qur'ani zai zo tare da ma'abota qur'ani sai suka ce shine bi imami waɗansu malamai su kuma suka ce bi imamihim ay bi ra'isihim wa sayyidihim wa qa'idihim alladhi kanu yaktaduna bihi wa yattabi'unahu fa kana imamahum sawa'un kana imaman fi dalalati aw imaman fil huda shugaban da mutane suka rike suna bi idan mutane suka rike wani akan sai abin da yace shugabancin nan nasa a bangaren siyasa ne ta yadda duk abin da ya dora su koda Allah baya so za su yi su shugaba ne wanda suke bin sa ido a rufe ba tare da la'akari da halal ko haram Allah yana so ko Allah baya so ba wannan shugaba sawabin shugaba ne akan harkar su ta harkar abubuwa na neman duniya na harkar tattalin arziki jagoran su ne akan neman kuɗi duk abin da ya sa su za su duk abin da ya hana su za su bari koda abin da Allah ya ce a yi ne za su bari don aje harkar neman duniya duk abin da kuma ya sa su za su yi koda Allah baya son abin inda za a samu kuɗi sawabin wannan shugaban shugaba ne a harkar da ta shafi kabila ko a harkar da ta shafi zamantakewa shugaban su ne na kabilan su saboda dalilin kabilancin su duk abin da ya sa su sawabin yayi daidai da abin da Allah ke so na shari'a ko bai yi daidai ba za su yi saboda kare muradun kabilar su su ba addini bane damuwar su nasarar kabilar su haka shugaban kabilar shine imamuhum anan wannan shugaban kai koda shugaba ne na addini shi wannan addinin na gaskiya ne ko kuma addini ne na bata da barna shi wannan addinin addinin musulunci ne ko addinin kafirci shi a cikin addinin musuluncin abinda ke cikin musuluncin yake gaya musu ko yana gaya musu son ransa ne su kuma sai suke bi kowa ne da shugaban sa zai zo ba wanda zai zo hannu wofi shi kadan sa kawai ya zo a duk abin da kake aya ko da ya dora ka akai ko kuma jagoran ka to shine ma'anar yawma nad'u kullu unasin bi imamihim bi ma'ana yawma nad'u kullu qaumin bi sayyidihim shugabanni kuma dama akwai na shari'a akwai na bata na shari'a irin su ne shugabannin da waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun shugabanni na bata sune irin waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsaru ashe akwai shugabanni masu ja zuwa wuta akwai shugabanni masu ja zuwa aljanna shugabannin da suke shiryarwa zuwa ga aljanna sai zama za su shiryar da mutane ne idan shugabanni ne wanda suke kasa da annabawa tunda mun ga magana idan annabawa ne an gama sune suke cikin ra'ayin farko amma wanda suke kasa da annabawa ne sawa'un malamai ne ko shugabanni ne na siyasa amma a irin tsarin annabawa to za su kai su zuwa wurin annabin su ne haka za a yi ta tafiya wannan ma a yana karkashin wancan wancan ma haka za a yi ta yi har zuwa wurin annabin wannan al'ummar ko waɗannan mutanen idan ma kungiya ce in abin da ya dace da tsarin addini ne za su tafi daidai har zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam in abin da shafi son rai ne to za su bi shi shi ma har zuwa inda karshen son rai yake karewa irin waɗannan shugabannin waɗanda suka batar da mutane su ne waɗanda Allah yake faɗa a cikin Al-Qur'ani cewa ranar da zaka ga iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u ranar da zaka ga waɗanda suka bi shugabannin suna neman su barranta su ce ba ruwansu da ai su shugabannin da aka bi suna neman su ce ba ruwansu da waɗannan da suka bi su alhali sun makale musu domin aka zo an ce yau ma nadu tare za su gamsu sai ce mu ba ruwanmu da ku su kuma za su ce ba ku isa ba يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا لولا انتم لكنا مؤمنين su wadanda suka bin makaskantan suna cewa wadancan gogogin nasu ai ba inda zamu je mu bar ku ai hade muke saboda inda ba don ku ba da mun zama mutanen kirki da mun zama mu'minai قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين huda ba masu laifi ne mu muka hana ku bi qala alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru bal makru al-layl wan nahar id ta'murunana aku kuka rika umartar mu an nakfura billah wa naj'ala lahu andada kuke dora mana yanda zamu rika sanya wa Allah kishiyoyi kuma mun fi ku to wa asabun da damata lamma ra'aw al-ata to waɗannan su ne irin shugabannin da suka ja mutane a kabbata to za su bi su irin su ne Allah madaukakin sarki yake cewa mabiyan za su ce rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya Allah mun bi manya manyan mu ne sai suka batar da mu rabbana atihim du'ifaini min al'azab Allah ka ninka musu azaba irin su ne waɗanda Allah ya ce za su ce قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا ɗan kasan zasu ce wa ɗan sama ya Allah ga waɗanda suka fatar da mu fa'atihim azaban dhifan minan nar Allah zai ce li kullin dhif ko ma za a ninka masa ba su kadai bane walakin la ta'lamu to wannan shine ma'anar yawma nad'u kullu unasin bi imamihim a wannan fasarar kun fahimta Ibn Jarir ne tabari yake cewa duk lokacin da ka ji wata aya ta samu karbuwa a harshen Larabci kuma wanda ya dace da siyakin Al-Qur'ani wanda waɗansu ayoyin ko waɗansu nasocin na hadisai suke gaskata fassara amma ka ji fassara ɗaya biyu uku duka hada su akan ayar saboda yana daga cikin fasahar Al-Qur'ani ta yadda za a dunkule magana amma an zo fassara ta dauki ma'anoni da yawa ta yadda ba sai an yi ta surutu a faɗi nan ba ƙwaya ɗaya ma ya wakilci duka sauran to sai ka haɗa su duka ka ce ayar ta wakilci duka ma'anonin don haka ka iya cewa yau ma nad'u kullu unasin bi imamihim duka waɗannan fassaran sun gaskato a kai tunda ba wanda yake sukar ɗaya idan annabi ne shugaban ai annabin shi ya zo da littafin in ya zama littafin ma'anarsa imam idan ana nufi wani shugaba ne wanda yake kasa da annabawa ai karshe da zuwa wurin annabin za a zo idan kuma a bangaren bata ne to shi kuma can za su karata kaga sun saba ma in ya zama wani littafi ne to abin da yake cikin littafin mummuna din kenan irin na wanda wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada irin na abin da za su gani na ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إندا باكك إندا بادون مومونا سوكا غني با بزاسو سيا سنا وانا كوكي كوكي ما لكا سوم أي كتا مومونا ني سوم بي مونا نا سوكا مونا نتامو سو أي كي سي سوكا زو سوكا باتا نبادا تشيني الله يجي فمن أوتي كتابه بي أميني دو ودد أكا زورانا الكياما سي أكا باشي لتافن ستحنون دامان سا فاولئك يقرؤون كتابهم وادنن ذا سيتكرر تلتابنس كلورا idan aka yi jarabawa sai result ya fito sai ka samu kyakkyawan result duk lokacin da ka dauka kana karanta sai ga kaman sabon abu ne ka dinga tusawa ke kaza kaza a kaza kaza a kaza kaza b bare ya dan sa b a ciki ma kaza 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 kana ta yi kana jin dadi kuma duk wanda kace zaka ce duba ka karanta nawa amma in a ciki akwai abu ka dukun kule kayan ka ba wanda zaka nuna wa kuma kaba ba zaka sake tusawa ba yadda kuka ga wannan scenario anan haka za a yi a ranar kiyama kuma kitabahu littafin ka za a baka baka zo sai ai detaching din iya naka sai a ce tsaya anan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowane mutum zai zo da mala'iku biyu dai yana rakoka dai kuma shine zai bada shaida to amma ka zo sai a baka sai a ce ikra kitabaka sai kana karantawa sai a ce azalamat ka katabati alhafaza mala'iku da suke rubutawa ka rika duba ba amma akwai kuskure ka gaya mana kaza da kai da kaza da yace din nan ba daidai bane ce wallahi haka ne duk nayi shine wa shahidu ala anfusih sai mutum ya gama tabbatarwa sai a ce to kafa bi nafsika lauma alaika hasiba kai da kanka kai wa kanka hisabi to a wannan lokacin ne idan abinda mutum yayi mai kyau ne to ya karau na kitabam zai karanta kuma zai rinka ba wani ma yace a karanta fa yaqulu ha umqra'u kitabiya karbi littafin naka karanta inni zarantu anni mulakin hisabiya ni kan ina kyautata zaton cewa yau kam yau ne zan ga sakamakon wannan takardar na ji dadi wani na ji dadi shine wanda Allah ya ce fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai rika zuwa gurin mutanansa cikin farin ciki dubi litafi karba karba duba mu duba ka gani amma wanda aka bashi littafi ta hannun hagu fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya sai ce kai cona ina ma da ba a banna wa littafin ba ina ma da har yanzu ni ba ma san result ina ba walam adri ma hisabiya ya laita hakana ta kaziya ina ma da ban mutu ba ai ina ma da mutu kawai ina ma da na mutu magana ta kare ba za a zo nan ba da na mutu kuma ba za a tashi ba to wannan shine faman utiye kitabahu bi yamini duk wanda aka bashi littafin sa ta dama ba wai in aka zo baka kai ne zaka zaba ko ka karba da dama ko ka karba da hagu ba idan kai mai karba ta hannun daman ne kawai za ka daman ne ya bika saboda ranar baka da iko akan hannunka sai yanda aka juya shi alayma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannun maza ga yana magana wa tashhadu arjuluhum kafar ka zaga tana magana kawai zaga hannun dama ne a miƙa hannun hagu ba za ka taba iya motsa shi ba sai dai ka karba idan kuma kai aiki na hannun hagu ne to hannun dama ba zai taba iya motsi ba wa amma man uti kitabahu bi shimalihi haka mutum zai miƙa hannun hagu ya karba yadda kai a hagunce haka zaka gane a hagunce wala yuzlamuna fatila kuma ba za a zalunci kowa shay'an komai karancin sa ba balarabe yana amfani da alfatil don ya nuna tasgiri don ya nuna kaskantar da karancin abu asalin ma'anar alfatil shi Allah ya faɗe shi a cikin Qur'ani sau biyu ɗaya a suratul nisa ɗaya anan sannan akwai kuma Allah ya faɗe an-nadir shi ma a cikin suratul an-nisa to sai a can gaba cikin suratul fatir Allah ya faɗe al-qitmir waɗannan abubuwan guda uku dukkan su a cikin ƙwallon dabino suke bari ku ji bambancin su idan ka ɗauki ƙwallon dabino bayan an bare dabino an cire dabino zaka ga akwai ƙwallon a jikin ƙwallon zaka ga akwai wata yar leda da ta lullube kwallon farar leda banda wannan leda da ta lullube kwallon a dan tsakiya inda tsagin yake akwai dan zare a dan tsakiyar kuna fahimta sannan kuma a tsakiyar wannan tsagin a can karshen sa akwai wani dan karamin point dan karami to wannan dan tsinin point din karshen da yake saman dabino shine annaqir shine wala yuzlamuna qadra annuqrati allati ala nawati dam shine gurgudun dan wannan digon da yake saman kwallon dabino so ko dan gurgudun dan wannan abu ba za a zalunci mutum ba wala yuzlamuna fatila irin nanan da kuma dayan na cikin suratul nisa shine dan zaren nan da yake tsakiyar tsagin dabino shine wala yuzlamuna qadra al-khayt alladhi ala shikkin nawah ba za a zalunce su ko da gurgudun dan zaren nan da yake shimfida a tsakiyar tsagin dabino ba sannan na cikin suratul fatir والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير شيكما شيء الغشاء الذي يحيط نواه التمر شيء wannan ledar da tallibe dabino kwallon dabino ba za a zalunce ka ko kamar wannan ba idan aka zo cinikin dabino ana amfani da kwallon cikin tayu za a iya cire wani abu a ciki wani yana iya sayan dabino saboda ya dauki kwallon abinda kuma yafi yawa shine ana sayan dabino saboda saman wanda yazo bukatar wannan abun saman wanda shine asalin dabino ba ruwansa da kwallon don in ya ci zubarwa yake ko kuna tarawa to akwai wanda ya taba in yana duba dabino in zai ci ya tsaya yana tuna fatar da take lullube da shi na ci cirewa yake jefar tana ma damun sa to banda ita fatar kuma wannan dan zaren da yake tsakiyar shi kuma wanda ya shimfida kan wannan shi yana da wata daraja a jikin dabino to banda shi wannan dan karamin point din nan da yake karshen saman dabino shi kuma meye a cikin dabino wa ma ya taba makulawa da shi in ba yanzu da kaje ina fada ba to sai Allah ya ce ko kaman dan wannan ne Allah ba zai zalunce ka ba in dai haƙinka ne ko dan fatar dabinon nan ne Allah sai ya sa an baka kayan ka in haƙinka ne ko dan wannan zaren ne wanda kai zubarwa kake yi amma in akwai haƙinka a wurin Allah da ya kai kamar dan wannan zaren sai Allah ya baka kayan ka wannan shine asalin abin da zai fassara maka faman ya amal misqala dharratin khairan ya rabu duk wanda ya aiki ko gurgudun zarra ne sai ya ga kayan sa wa man ya'mal misqala dharratin sharran ya rabu idan ma sharri ne ko min karancin sa sai kaga kayan ka kun fahimci ma'anan wala yuzlamuna fatila don Allah ya nuna maka cewa tsantsan adalci ne za a yi al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm Allah ya ce yau za a yi wani irin sakamako da duk abin da mutum yayi zai samu kayan sa yau ba zalunci idan a duniya kana tunanin akwai wani abin da kai da za a iya boye maka ko za ka zo kai aiki sai kun yi yajin aiki a ce ba a cika kaza ba ai akwai allowance kaza ai akwai wacece ko kai a ce gwamnati bata gama baka haƙoƙinka ba kuma bata baka aikin ba ko ai an muku kaza ba yi kaza ba ba yadda za a yi dai a ce akwai wani da yake da haƙi da zaka ce ya biya ka 100% in dai haƙi ne dan adam to amma shi Allah madaukakin sarki zai baka shi jaza'an mawfuran kamilan mutakamilan zai baka shi a cike kuma babu wani abin da za a rage maka ko da gurgudun fatar dabino ne ballantana zaren dabino ballantana dan dugon da yake saman dabino shine fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila sai Allah ya ce wa man kana fi hadhihi a'ma amma duk wanda ya zama a cikin nan yana nufi a nan duniya a'ma makahu a'ma shine faqidul basar wanda baya gani to amma gani a harshen alqur'ani gani biyu ne akwai gani na wannan gululun idan akwai kuma gani na basira wanda shi da kwakwalwa ake gani ganin da Allah yake nufi a nan shine gani na basira ba gani na ido ba da Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai ya juya baya saboda makabo ya zo masa wannan makabon da ake gani ake magana shine faqidul basar wanda baya da gani na ido amma wannan da Allah yake magana akan sanfa darajar sa ce ma ta sa har Allah yake mu'ataba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ashe maganar ba ana nuna kaskanci don mutum makaho bane a'a ana nuna kaskanci ne don mutum baya da basirar da yake iya gane gaskiya a addinin musulunci rashin gani na ido ba kaskanci bane daraja ce yana ɗaya daga cikin mafi girman ma abin da ke nuna darajar mutum shine idan Allah ya karbe masa ni'imar gani yana ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ke musanye wa mutum ya karbe masa kawai sai ya bashi aljanna gaba ɗaya cikakkiya full package din aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani sakamakon da ya dace da muminin da Allah ya karbe masa ni'imar gani kawai sai dai ya bashi aljanna to makanta a wurin waɗansu daraja ce shi yasa wannan mutumin da ake magana a kansa ya zo ne ba zai musulunta sai annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin tattaunawa da manya-manyan mutane cikin Qurayshawa su sun ki su musulunta su kuma ba sa so ana hada su da talakawa to yau kuma sai ga makaho to yasa suna gani wannan yawa ne ya kana cikin magana kuma makaho zai zo ya disturbing din to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan canza fuska sai ya ci gaba da magana da su sai bai saurari makahon ba shine Allah ya saukar da wannan sura da yace masa yace kaga ya juya baya ya rubu da shi wai saboda shi makahon amma yudrika la'allahu yazakka wai ga maka ko yanzu shi ya zo ne ya karbi abin da kai kake kokarin tallansa a can su kana kokari akan su karba shi kuma ya zo da kansa yana so ya karba fa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa amma man taga a fa amma man wa amma man ja'aka yas'a wanda yazo maka yana sauri shi da kansa don ya karba shi kuma ka juya baya ka bar shi sai Allah ya ce kalla kar ka saki haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama Abdullah ibn Ummi Maktum ta yadda duk lokacin da yazo wuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da kansa yaje taryo shi ya kawo shi sai ya zauna da shi kusa da wurin sa yana ce marhaban billazi atabani fihi rabbi maraba da wanda a sanadiyar sa Allah ya mun gyara to kaga ashe makanta ba makantan ido ake magana ba laisa ala al'ama haraj wala ala al'araj haraj wala ala al-marid haraj wannan makabo na ido ne ba da shi ake magana ba ana magana ne akan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah ya ce asalin makanta ba shine makantan rashin gani ba a wurin Allah wannan ba makanta bace shine yace fa innaha la ta'mal absar ido ba shi yake makancewa ba walakin ta'mal qulub zuciya ce take makancewa sune waɗanda suka makancin da Allah ya ce summun bukmun umiyu fadum la yarjiku summun subo bebaye ne ba sa iya magana amma ai kana ji suna magana ku tunda akan su ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ai bebe baya magana amma nan an ce qalu don haka bebancin ba na rashin magana da harshe bane summun su marasa ji ne bukmun marasa magana ne umyun marasa gani ne fahum la yarjuhun don haka taya za a yi su iya dawa in kana kiran su in ka kira su ba sa ganin ka in kai magana da karfi ba sa jin ka sannan su ba za su yi magana kai kuma ka gane ba in suna tafiya zai yi su dawo to irin su ne Allah yake faɗa cewa waɗannan suna da makanta ne na zuciya ba makanta ta ido ba to su ne Allah ya ce ranar da za a tashi kiyama a nan duniya mutum ya zama irin wannan makahu wanda baya ganin gaskiya fa huwa fil akhirati a'ma to a ranar kiyama sai ya fi makanta ba kuma ko don haka a'ma na farko din nan ismul fa'il ne amma a'ma na biyu kuma shi kuwa sigatul tafdil ne waɗansu malamai suka ce a'a duka iri ɗaya ne amma abin da ya fi shine wannan na farkon a'ma wanda baya gani a'ma na biyu kuma wanda ya fi rashin gani kuna fahimta wannan shine daidai da fadin Allah madaukakin sarki wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa don haka wannan shine ma'anar fa huwa fil akhirati a'ma a ranar qiyama ya fi yawan makanta ma sama da makantarsa ta duniya abinda zai fassara maka cewa wannan sigatul tafdil ne shine da yace wa adallu sabila kaga adalla ita ga wannan sigatul tafdil ne don haka ya fi bada batar da duk ka ganshi yayi a nan ha in ka je ka ganshi batar a ranar kiyama to batarsa sai ta fi ta nan yawa na fata ana fahimta to waɗannan ayoyi da muka fassara mun ji abin da suke karantar da mu shine mu nemi waye shugaban mutum yanzu tun a yanzu ka yi deciding wane ne shugabanka don tabbas ƙarƙashinsa za ka tashi ranar kiyama mu dai mun zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kuma roƙon Allah ya shaida kuma ku shaida cewa mun zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kansa ne ya sa muke ce raditu billahi rabban mun zaɓi Allah shi kadai a matsayin ubangiji wa bil islami dina mun zaɓi addinin musulunci kadai a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula mun zaɓi muhammadin sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi kuma manzo ana ƙara wani ana zuwa nan ake tsayawa don haka kai ma an ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsaya nan kawai kuna fahimta ko wannan shi zai sa kar yauma nad'u kullu unasi bi imamihim sai a kira ka karkashin tutar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai da ka tashi a tutar wani to shi wancan din zai fara ne bai a lokacin ne za a fara sace shin zai iya zuwa wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ba zai iya zuwa ba wannan kuma Allahu a'lam amma ka zabi annabin kai tsaye to direct dama tare da shi zaka tashi shi yasa magabata suke cewa wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka fi kowace albishir wa ahlul hadith wa'inda su in an ce kullun hidimar ku akan wa kuke yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye shugabanku in aka dauko isnadi haddathana fulan qala haddath ka kan wa ake zuwa karshe ana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tsaya duk aikin da waɗannan suke yi saboda aje can ne kuma ana zuwa kansa magana ta kare wannan sai ya zama shine asalin ma'anar yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ranan da zamu kira kowace al'umma da shugabanta duk wanda ya rike wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama don aka ji ranar kiyama zai da na sani sosai Allah madaukakin sarki yace wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila ranar da mutum mai laifi zai rika cizon hannayensa. Idan kana cikin damuwa mutum yana cizon yatsa ɗaya ne, don aka ji lahira ba yatsa ɗaya mutum zai ci ba, ba yatsa biyu ba, ba duka yatsun ba, duka hannun mutum zai rika cizo ya dura su a bakinsa yana cizo, yana cewa ya kai cona ina ma da na rike manzo a matsayin hanyata sallallahu alaihi wasallam, ya wailata laitani ya kai cona ina ma da ban rike wane ba, laqad adallani an adh-dhikr ba'da idh ja'ani, ya kautar da ni daga hanya bayan gaskiya ta zo mu. Wa kana shaytanu lil insani khadula, saboda ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine garanti, duk wani wanda ba shi ba wallahi ba garanti bane. Ba a ce don ka rike wani ka bata ba, amma babu tabbas, tabbas shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yiwu akwai wani amma shi ba zai iya kai ka zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama, amma tunda ta yiwu ne ga kuma na tabbas, me yasa ba za ka rike tabbas ba, shi ma wancan din can yake nema, to ko akwai mara a tafi, amma kar ka rike shi ya zama maka shirye karshe, duk lokacin da ka rike shi sai ya zo faɗan wani abu sai ce annabi ne ya ce, sai ka karɓa, saboda nan ba shi kake bi ba, wa kake bi? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ne ya ce, shikenan sai ya zama duk tafiya ake yi. Fassarar abinda annabi ya ce ne kuma ya yi daidai da fassarar almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam, in gaskiya ne, saboda in ka bar shi da fassarar zalla shi ma yana iya fassararsa, ni ma in yi tawa wannan ya yi tasa, to kuma za a iya samun son rai. To menene hukuncin da zai sa a tabbatar da fassarar da tafi daidai? Shi ne sai a koma zamaninsa, almajiransa su ya suka fassara, shikenan sai ya zama an raba musu. Jama'a muna fahimta? Allah madaukakin sarki ba zai tambaya ba a lahira sai akan waye annabinka. Allah ba zai tambaye ka waye malaminka, waye shugabanka, waye shehinka, wanene wanenen ka ba, wallahi dukkan su, wa yawma yunadihim sayaqulu madha ajabtumul mursalin, me ka amsa wa manzanni, waye manzonka in kana cikin kabari, tambayar da za a yi maka wanene ubangijinka, sai kuma mene wanene annabinka, ba za a tambaye ka kowa ba, ka bar kowa kawai ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine karshe. In ka samu wani shugaba ne yana yawan kururuta maka sunan annabi, cewa zai saka ne kaso annabi, to in ya saka kaso annabi to ya kauce mana ya barka, sai ka rike annabi, sai zama duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wurinsa zaka koyo. To mutum ya ce maka kaso annabi, amma a ƙarshe kuma yana practice din wasu abu, sai gaba daidai da nan annabin ba, kai kuma sai zama baka so a taba shi, kuma ko da an taba annabin kai baka damu ba, a'a, in dai da gaske ne in annabin ake so, to a ce ka komi namu sai annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yadda ya ce kafin mu yi, sai abinda ya hana kafin mu bari, shikenan sai a zauna lafiya. Idan mutane suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine shugabansu, sun dace da fassarar yawma nad'u kullu unasin bi imamihim, bari ku ji khasa'is, wasu abubuwa da Allah ya kebe wa waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma. Idan aka zo ranar kiyama, me Allah zai yi wa waɗanda su ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in aka ware su? Abu na farko shine wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya mata tukuicin a ranar kiyama, su za su tashi da wani irin wato unique specification wanda ba wanda yake da shi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gane su. Don in aka zo ranar kiyama za a yi yawan da ka san duk duniya an taru, ya zai gane kai nasa ne? Sannan kuma akwai wanda na annabi ne sallallahu alaihi wasallama bai taba haduwa da annabin ba, kamar irin mu, to kuma muna so annabi ya gane mu, ta ya zai gane mu? An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abu Huraira da yake cikin sahih Bukhari, da yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin, ni ai al'umma ta a ranar kiyama za su zo ne suna da hasken fuska, suna da hasken hannaye da kafafu, da shi zan rika gane su, duk sauran al'umma ba za su samu wannan ba, ni ne ina ganin mutum yana kyallin fuska da kyallin hannaye sai in ta jawo mutane na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi yawma la du kullu unasin bi imami abu nabiyu shine annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar sa su za su fara tsallake sirati kuma su za su fara shiga aljanna yace mu ne na karshe mu ne na farko yace a cikin zuwa a zamani mu ne last amma aka ji kiyama mu Allah zai fara kira duk wanda yazo hanyar sirati dama an kama hanyar da za a tafi aljanna ne ko a dungura a tafi a fada a wuta ko a wuce a je aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallama in aka zo sai a ce shi zai zo ya fara taka sirati da wuce sai al'ummar sa wannan yana daga cikin khasa'is din da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyama nahnu awwalu man yadkhulu al-janna bayda annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dih duk da cewa su an ba su littafi gabanin mu an ba mu a bayan su amma mu ne za mu riga su shiga aljanna wannan hadisi bukhari ya rawaito shi abu na uku da Allah zai ba wa wannan al'umma wanda ba zai ba wa kowa ba shine mu ne za mu zama shaidun al'ummomin baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana idan aka zo ranar kiyama Allah zai kira annabi Nuh alaihi salam sai ce da shi ina Nuhu ya ce labbaika wa sa'adaik ya Allah na amsa gali sai ce na aike ka wurin mutanen ka ka je eh na je ya ubangiji ka isar na isar sai Allah kira mutanen ku mutanen Nuhu sai su zo ga Nuhu na aike shi ya zo ya aiko da sako ya zo da sako na sai su ce ma ja ana mai bace malana ba wanda ya zo mana ku ba kan shi ba san shi ba ka ji ƙarya a wurin arna to sai annabi Nuhu sai Allah ya ce to kaji sun ce baka zo ba sai ce a kira al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su za su kunce da sai a kira mu sai a ce kun san Nuhu duk kowa zai ce mun san shi ya je eh lallai ya je inna arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ga abinda ma yace sai Allah ya ce to kun ji al'umma annabi Muhammad sun yi shaida su kuma ba sa ƙarya wa kadalika ja'alnakum ummatan wasata ku ne al'umma masu adalci don haka tunda kuka shaida na karbi shaidar ku haka za a yi wa kowane annabi al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam su za su fitar da shi a gaban mutanen sa kare ji kunya haba na al'umma akwai daraja yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya ba mu mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam shine mu za mu yi aiki kaɗan sai Allah ya ninninka shi da yawa mu kaɗai ne Allah ya rika ba mu wannan ka dubi daren lailatul qadari kaɗai fa ta ishi mutum fa duk rayuwarsa in Allah ya sa ka dace da ibada a cikin daren lailatul qadari to abinda za ka samu fa ya fi abinda mutum zai samu a sama da shekara 80 a cikin dare ɗaya kaɗai wannan mu kaɗai aka ba mu ba a ba wa waɗansu ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka kwatanta ku da sauran al'ummomi ku kamar ku zo daga bayan la'asar ɗaya kuka ƙarisa yamma su kuma sun fara aiki tun daga safe har yamma ko kuka ɗan ƙarisa sai ana ba su ɗaiɗai ko kuma ana ninka muku sai kuka samu sama da abin da su suka samu daga cikin abin da Allah ya ba mu mu kaɗai wanda bai ba waɗansu ba shine Allah ya ba mu allocation ɗin adadin waɗanda za su shiga aljanna sama da duk duniya ɗin nan ku tuna da al'ummomin da Allah ya halitta suka ta cika duniyar nan ku tuna da shekaru dubbai da aka yi ana rayuwa ana mutuwa amma wallahi in aka zo ranar kiyama kyautar da Allah zai yi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Imam Muslim a cikin ai daga Abdullahi ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane a gaban sa sahabban sa ya ce amma tardauna an takunu rubu'a ahlil janna shin ba za ku ji dadi ba Allah ya ba ku allocation din za ku samu 1/4 na duka yan aljanna ku ne 1/4 Abdullahi ibn Mas'ud ya ce fa kabbarna sai muka yi kabbara ku me kuke jira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ma ya kara mun amma tarzauna an takunu sulusa ahlil janna ba za ku ji dadi ba a ce Allah ya ba ku allocation din 1/3 na duka yan aljanna Allah yace sai muka sake kambara yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la arju an takunu shatara ahli aljanna yace ina fatar ma Allah zai kara mun ku ne 50% din yan aljanna gaba daya to kun san abin da yake wannan dadi shine hadisin Buraida ibn al-Husayn wanda yake cikin Jami'u Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahlul jannati 20 wa mi'atu sa yace yan aljanna saku guda 120 ne 80 minha min hadhihi al-umma yace saku 80 daga cikin 120 dukan su yan aljanna ne ai dukan su yan wannan al'umma ne wa 40 min sa'iril umam duk sauran 40 din kuma an raba wa duk sauran al'ummomi wannan ya zama Allah ya sake kara mana kenan ya zama muna da 2/3 of the total inmates of aljanna wannan duka falala ce sakamakon shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma nad'u kull unatin bi imami Allah ta tayar da mu karkashin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗa dai Allah ya babu nada Allah ya yi mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.